Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum Ibrahim Kalmati Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan hantsi na yau Juma'a 6 ga watan Maris. Cikin shirin za a ji yadda wasu miyagu suka addabi jihar Niger Nigeria za kuma a ji yadda ake ta hada kai wajen sa ido kan cutar murar corona a filayen jirgin saman Nigeria. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin tubalin tsaro sai kuma ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren hukumar kula da lafiyar al'umma a nan Amurka ya ce a ƙarshen makon nan ne ake sa ran za a kawo miliyoyin kayayyakin guje-gujen cutar coronavirus da ake wa lakabi da COVID-19. Alex Azar ya ce za a kawo kayayyakin ne daga wani kamfani mai zaman kansa waɗanda za a tura su zuwa ɗakunan bincike a sassan Amurka. Gwamnatin shugaba Trump da ita yi ta shan suka kan ƙarancin kayayyakin guje-gujen cutar. Kungiyar masu kula da marasa lafiya a Amurka ta ce ba a ba mambobinta kayayyakin aiki ba. Musamman ma na kariya da kuma horon da suke bukata domin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Halin da ake ciki kuma jihohin Maryland, California, Florida da Hawaii sun ayyana dokar ta ɓaci sanadiyar ɓullar cutar a yankunansu. Zuwa yanzu mutum 12 ne suka mutu sanadiyar cutar ta coronavirus a Amurka, inda 11 daga cikin mace-macen suka auku a wata cibiyar kula da marasa lafiya da ke kusa da birnin Seattle a jihar ta Washington. Amurka ta soki hukuncin da kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta yanke kan ba da umarnin a kaddamar da bincike kan laifukan yakin da aka aikata a Afghanistan ciki har da waɗanda mai yiwuwa sojojin Amurka suka aikata. A jihar Lamis, kotun ta ICC ta jingine wani hukuncin da aka yanke a bara wanda ya watsi da wata buƙatar a kaddamar da binciken da ka iya kaiwa ga shigar da ƙarar da za a samu nasara. Sai da alƙali Fight Hawks Monkey ya ayyana wannan hukunci a matsayin wanda ke cike da kurakurai, yana mai cewa hakan ba adalci bane. Amma sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ya kira wannan hukunci alƙalin a matsayin ganganci, inda ya ce gwamnatin Amurka za ta yi iya bakin kokarinta wajen ganin ta kare dakarunta daga fuskantar hukunci. Ita dai Amurka ba mamba bace a kotun ta ICC, sai dai Afghanistan ta zama mamba a shekarar 2003.
To kafin mu kawo muku ci gaban labaran da muke dauke da su, za mu nufi jihar Minna a arewacin Najeriya mu ji halin da ake ciki game da tsaro. Babangida Jibrin gare ka.
Jihar Niger, jihar da tafi kowace jiha girma a Najeriya, za a iya cewa ta samu kanta cikin wani hali na kakani kayi, a yanda jami'an tsaro ke faso 'yan ta'adda ko kuma 'yan bindiga daga jihohin Zamfara da Kaduna, ana zargin akasarinsu na samun mafaka ne a jihar Niger, inda kuma suke ci gaba da aikata aika-aika tare da kisan mutane da kuma kwashe dukiyoyinsu. Ko a makon nan ma dai sai da irin waɗannan 'yan bindiga suka yi awon gaba da wasu ɗalibai mata guda 5 da malaminsu guda ɗaya da kuma masu gadi guda 2 a wata makaranta mai suna Tula Academy da ke karamar hukumar Mariga a jihar ta Niger. Kodayake tuni kwamishinan 'yan sanda a jihar ta Niger Alhaji Adamu Usman ya bada tabbacin cewa jami'an tsaro suna iya bakin kokarinsu na ganin sun kwato waɗannan ɗalibai da kuma malaman nasu da aka yi awon gaba da su. To koya al'ummomin waɗannan yankuna ke ji game da taɓarɓarewar tsaro musamman a jihar ta Niger?
Da muna cikin wani yanayi na tashin hankali da itila'in da ya samu karamar hukumar Mariga a karamar hukumar Mariga tsakaninmu da jihar Zamfara. Ta nan waɗannan 'yan ta'addan suka fara bullowa a lokacin da aka fatattake su a jihar Zamfara, kuma 'yan bandan sun yi tsaye bakin gwargwado sun yi nasarar kama wasu da kashe wasu a ƙananan musamman yankin Kwatankwaro, Wamba, kasuwar Garba. Saboda nan ne abin ya fi tsanani. Sati ɗaya da ya wuce an yi garkuwa da wasu mata wanda yake har yanzu suna hannun 'yan garkuwa. Shekaran jiya sun fada a yankin Maruba wanda yake sun yi garkuwa da wasu kirsoci mutum 7, har yanzu suna a hannunsu. Duk a jiya kwamishinan 'yan sanda ya shiga wurin da kwamanda da wani mai tusta sun shiga domin su tabbatar da faruwar abu.
koyaushe dai wannan lamari ya taso hukumomin tsaro na bayyana cewa suna iya bakin gogaran su daga nan kawo karshen ayyukan ta'addanci a Najeriya. Ita ma gwamnatin jihar Niger makonni biyu da suka gabata ta umarci masallatai da coci-coci da sashi daya kuma gudanar da addu'o'i na samun zaman lafiya a jihar. To ko ya jami'an tsaro ke ganin irin wannan mataki da ake dauka na tabbatar da tsaro a Najeriya? Tambayar kenan da nawa Manjo Bashir Galma Murabus.
Menene talakawa ko kuma wanda ake dama din me ya kamata su yi su ba da rahoto inda waɗannan mutanen suke don duk rahoton intelligence center human being wato mutum zai bayar ya fito wani electronic ko wani abu alfano don mutum ya riga ya gani in an tantance ga inda suke to duk irin waɗannan ba za a ga suna faruwa ba amma duk da yake ga yadda abu yake a gani na yadda kolonin North West da suka zauna suka yi meeting har suka kira gwamnan Niger State ya zauna zuwa saboda irin kusanci da suke da shi da sun ci gaba da irin wannan meeting din da duk abubuwa ya kamata.
Yanzu dai za a iya cewa ta barbarin tsaro a kasar ya kai yadda hukumomin tsaro ke hada kai da wasu yan banga ko kuma mafarauta domin zakulo tare da kai hare-hare a makoyan irin waɗannan yan bindiga. Babin Yaji Firin, murya Amurka daga Mina.
Ga gida baban gida yanzu kuma ga mahaujiya zo da labaran duniya ko ci gaban labaran duniya.
To matsayi tsagaita wuta da shugaban Rasha Vladimir Putin da takwarar aikinsa na Turkiya suka cimma ta fara aiki a yankin Idlib da ke are musu gabashin Siriya. A jiya Alhamis shugabannin biyu suka cimma matsayar bayan wuta tattaunawa da aka yi a Moscow kan yadda za a sassauta hararen da ake kaiwa a yankin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har-haren da ake kaiwa za su iya jefa jama'a cikin mummunan yanayin da duniya ba taɓa gani ba. Kelly Craft jakada ce daga majalisar.
Humanitarian aid is only a response. The real answer is an immediate.
Ce kayayyakin tallafi da ake kaiwa yankin ba su ne maslahar wannan rikici ba. Abu mafi muhimmanci shine a tsagaita wuta. A baya dai Rashar da Turkiya sun sha cimma matsayar tsagaita wutar wadanda ke rugujewa tun kafin a je ko ina. Zabuka uku da Isra'ila ta yi a jere ciki hadda wanda aka yi a baya-bayan nan sun gaza ba Prime Minister Benjamin Netanyahu da ya jima akan wannan mukami damar samun ƙuri'u mafiya rinjaye da za su ba shi ikon kafa sabuwar gwamnati a kuma kawo ƙarshen rudanin da siyasar ƙasar ta shiga yayin da ake buƙatar kujeru 61 domin samun nasara a zaben. Jam'iyyar Netanyahu ta Likud ta samu kujeru 36 ne kawai. Abinda ya kai ta ga samun jimillar kujeru 58 idan aka hada da na jam'iyyun da ta yi kawance da su. Sai dai har yanzu Netanyahu na bukatar kujeru 3 domin kafa gwamnatin yayin da aka riga aka kidaye sama da kashi 99 na ƙuri'un da aka hada. Sai dai masu ido kan harkokin siyasar kasar na ganin hanya daya da za a iya shawo kan rikicin siyasar kasar ta Isra'ila. Ita ce Netanyahu da wakilin hamayyarsa Benny Gantz su kafa gwamnatin hadaka da za a raba mukamai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi kanan dabo a arewacin Najeriya mu ji yadda ake ci gaba da binciken matafiya da kuma sauran matakan da ake daukawa don hana mugunyar cutar murar nan ta corona ƙara shigowa Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Jami'an hukumar Port Health mai kula da kiwon lafiyar matafiya ta jiragen sama haɗin gwiwa da sauran hukumomin kula da sufuri a filayen sauka da tashin jiragen sama a Najeriya na ƙara ƙaimi wajen tantance matafiya.
Here it has been hectic at Kano because they are mixing us up so we don't know who is sick and who is not sick and
Miss Ameto kenan wata matashiya daga ƙasar Uganda bayan da ta sauka a filin jirgin sama na Mallam Aminu Kano da kenan Kano tana bayyana damuwa game da jinkiri da kuma cunkoso a yayin tantance matafiya a tashar. Tana mai cewa hakan na faruwa ne ba tare da sanin mai lafiya ko kuma maras lafiya ba. Amma duk da haka Miss Ameta ta ce mahukunta a Kano na kokari ta wannan fuska.
Kano is trying. There are some airports that are not even doing this.
Ta ce Kano na kokari domin kuwa wasu tashoshin jiragen sama ba sa daukar irin waɗannan matakai. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da jami'an kungiyoyin motocin haya ke cewa suna daukar nasu matakan kamar yadda Nura Abdullahi guda cikin jami'a tashar Kano Line ke fadi.
Kai tsari da muke wanda muna gombayan gwamnati da wannan tsarin mu ma wannan lamari kamar fasinjojin mu aka akwai fasinjoji da direbobin mu da ma'aikatan mu sun da tashar guri ne na hada mutane kowa da kowa. Saboda in ka koma baya ma akwai cutukan da aka yi kamar irin su cutan Ebola, cutar Lassa Fever. Nan ma sai da muka dauki matakai jewa a moto park din mu domin kula da lafiyar jama'a tun da guri ne wanda yake da sauran people dubunnan jama'a kullun wannan shiga wannan fita.
A nan guda kuma masu nazari a fagen tsaro a Najeriya na bayyana alakar da ke tsakanin lamuran tsaro da annobar cutuka irin su coronavirus. Detective Awolu Bala mai sharhi ne a wannan fuska.
In ka duba duk inda kaga harkar lafiya da security dan juma ne da dan jummai. Wani lokacin suna tafiya tare, wani lokacin kuma ɗaya yana gaba, ɗaya yana bin su a baya. Duk inda aka ce harkar lafiya to ta hada da tsaro. Yanzu ka ga akan wannan maganar da ake kan wannan cututtuka ba tashoshin jiragen sama kadai ya kamata a ci gaba da daukan wannan matakin ba. Akwai tashoshin jiragen ruwa, akwai inda ake shigowa ta ƙasa, to ya kamata kowane boda da aka sani ta Najeriya da wajejen da aka sani ana shigowa ko ta ƙarauniyar hanya ko ta hanyar da ake biyowa legitimate hanya, hanyar da aka yadda da ita, ya kamata cewa a haɗa jami'an lafiya da jami'an tsaro. Saboda duk wanda zai shigo a tabbata an tantance cewa mutumin nan da zai shigo ba zai haifar da cututtuka ya kawo Najeriya ba.
Detective Awolu Bala kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kuli, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To gaida Mamuda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a ɗan shakata da wannan. Lokaci yayi da zamu za ku da gefe guda Hassan Maina kaina ya gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a cikin sa muke taba batutuwan da ke da alaka da tsaron shirin na bakwai a cikin shirin namu na yau zamu duba aika-aikar ƴan bindiga dadi a jihar Kaduna inda rahotanni suka tabbatar da cewa ƴan bindigar sun kai wasu munanan hare-hare a wasu garuruwa biyu dake cikin jihar a makwabciyar jihar Kaduna wato jihar Kano wasu ƴan fashi da makami sun afkawa karamar hukumar bagwai inda suka bindige mutane biyu har lahira kazalika a makwabciyar jihar Kano wato jihar Katsina nan ma hukumar ƴan sandan jihar ce ta fidda wani gargadi mai zafi ga wasu matasa a jihar da suka bullo da wani sabon salo kan batun garkuwa da mutane duka wannan za ku ji cikin wannan shiri in kun biyo mu sannu a hankali madalla a ranar ladin nan da ta gabata ne wasu gungun ƴan bindiga dadi suka afkawa wasu garuruwa biyu a jihar Kaduna inda suka kashe mutane masu yawan gaske tare da rusa wani gari guda kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilinmu Isa Lol Ikara ya aika mana
wasu ƴan bindiga sun kone wani gari da ake kira Marina sannan suka shiga garin Kerawa duka karamar hukumar Igabi inda suka halaka mutane da dama sannan suka kone wasu ababen hawa Al'umar yankin da ƴan bindigan suka afkawa dai sun ce da safiyar Lahadi ido na ganin ido ne maharan suka yi wa garin Kawanya inda suka kwashe sawoyi suna ta harbe-harbe kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin ƴan sintiri a yankin wanda ya boye sunan shi ya gaya wa muryar Amurka yadda abin ya faru
akwai garin da ake cewa Marina bamu da wani mutum yanzu a halin yanzu wanda zamu iya cewa ga su masu rayuwa saboda akalla yanzu da yaro da babba da almajiri wanda ya zo rani ba zan iya cewa ga addin mutanen da aka shi ba amma dai an samu gawar mutum 50 da wani abu a yanzu daga Kerawa zuwa wannan gari na Marina shi kuma garin Marina nan gaba ɗaya sun kone
a baya dai yankin Kerawa dake karamar hukumar Igabi na fama ne da masu garkuwa da mutanen da kan sace mutane su ɗibe dukiyoyi amma dai a wannan karan a cewar kansulan yankin Alhaji Daya Bukerawa abin ya sha bamban
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ba mu taba ganin masifa da bala'i da jarabta irin wannan a rayuwa ba yau muna zaune karfe 6 na safe mutane suka fado garin Marina suka zo suka kewaye garin nan ba mace mai ciki ba yaro ba namiji babu ba karimi har da almajirai suka zo almajirci ana harbin su ana sa musu wuta ana sa magaruwa wuta alhaji wani daki ɗaya akwai buhun masara sama da 2000 an sa mashi wuta ya ci an kashe shi an kashe ƴaƴan shi an kashe matan shi jilajirai ma an kashe akwai kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun cikin garin Kerawa yanzu muna da gawan mutum yanzu mutum 50 da wani abu wanda ba a yi zana idan su ba yanzu maganar nake gaya maka malam Isa muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya san halin da karamar hukumar Igabi take ciki musamman Igabi ta yamma shugaba Buhari ya ji tsoron Allah ya taimake mu ya samu mana jami'an tsaron da za su iya aikin nan ana tuno jami'an tsaron nan ba sa zama a ji tsoron Allah za mu mutu hukumar ga Allah hukumar mutanen da suke ta'addanci nan a wurin zafara saboda mutuwan nan ɗaya ne duk abokaina yau sun mutu da ƙane da iyaye na muna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yanzu wannan zana idan mun fara shi tun yanzu ba za mu iya gama shi bisa 11 dare
amma an ce an turo jirgi an
jirgi ina take zo sai shawagi ta wuce ba kamar yanda ka san jirgin zuwa makan tana zuwa ta wuce haka ta zo ta wuce ba ta kashi ko dan tsako ba in baka tashi daga nan Kaduna zaka shiga wurin barayin nan ba za ka yi awa ɗaya ba ka shiga daban mutanen nan mutanen ba ɗan barayin mutane bane ɗan boko haram ne muta ba su dauki komai ba dukiyar mutane sun kona mutane sun kashe da wani zamu ji mutane sun tashi mana gari 13 kenan
jin kadan bayan kai wannan hari ne kuma gwamnatin jihar ta Kaduna Malam Nasiru Yan Rufa'i ya kai ziyarar jaje ga yankunan da abin ya faru kwamishinan harkokin cikin gida na jihar Kaduna Samuel Arwan ya mana karin bayani dangane da wannan ziyara ta gwamnatin Yan Rufa'i
to na farko mai girma gwamna ya masa jaje ya nuna bakin cikinsa a madadinsa da kuma gwamnatin jihar Kaduna da kuma gwamnatin tarayya ya nuna masa da cewa duk wani abu wanda ya kamata a yi ana nan ana yi domin a gan bayan waɗannan ɗan bindiga daɗin wanda suke farawa mutanen mu wanda ba su ji ba ba su gani akwai bayani wanda gwamna ya yi a jiya jim kaɗan bayan aka yi wannan hare-haren sojan ƙasa da kuma sojan sama sun tinkari waɗannan ɗan bindiga daɗi kuma su ma ɗin an samu nasarar murkushe da yawa daga cikinsu ta sama bayan da ƴan sojan sama suka biyo su
idan muka duba kamar Kaduna nan ne cibiya na baki ɗayan jami'an tsaron Najeriya sojan sama sojan ƙasa har ma da sojan ruwan
kamar misali wannan abin da yake ta faruwa kullum a jihar Kaduna ba za a ce kamar gazawa bane a bangaren mahukunta.
Matsalar tsaro ko kuma kalubale na tsaro matsala ce wanda ta shafi duniya baki daya. Babu inda ba a fuskantar kalubale na tsaro. Ko ku can a can America inda kuke akwai kalubale na tsaro. Ai inda kaman gwamnati ba ta daukan matakai shine zaka ce an gaza. Amma magana a ce a gaza ba gaskiya bane. Soja sama sun kai hare-hare ga wayannan mutanen. Gwamnati da jami'an tsaro suna iya bakin kokarin su.
To yanzu misali a yan kwanakin nan in ka lura a Kaduna nan akai hari anan akai hari a can akai hari anan akai hari a can takamaimai misali akwai wani sabbin matakan da kuke dauka ne ba wanda aka sani ne da kullum domin shawo kan wannan matsalan.
To ai in ka duba maharin da aka kai a wayannan guraren ai akwai ayyuka na sojoji na musamman wadda ake yi kuma hasali ma abubuwan ma da ake ta magana kai shine sun zo su fusata suka yi suna ganin cewa wayannan mutanen da suke karkan nan suke taimakawa jami'an tsaro da muhimman bayani. Tabbas ana nan ana aiki kuma ba abubuwa ne bane wanda za mu fito kafafen yada labarai mai magana.
A makwabciyar jihar Kaduna wato jihar Kano wasu ƴan fashi da makami sun afkawa a karamar hukumar Bagwai kamar yadda wani ɗan jarida kuma ɗan asalin yankin Garba Abdullahi Bagwai ke mana ƙarin bayani.
Ƴan fashi da makami ne sun zo kasuwar Bagwai a bakin titi Damantake kuma kasuwar a bisa al'ada akan tsaya mutane sukan rage dare sun kai 10:11-12 ana tada da kasuwanci a wannan kasuwa tunda ana an zuba shaguna akwai masu sai da layukan waya wayoyi ne man fetur ne wajen aski da kayan abinci. Akasari ƴan ƙauye idan sun gama aikin su ko noma ko wani abu sukan biyo ta nan su yi siya sai su wuce ƙauyuka. Sannan kuma duk wata sai ya mai kwankai a cikin gari mutum ya kan zo nan bakin kasuwa su a nan ne ake samun dukkan wasu kayayyaki na buƙatun rayuwa. To wayannan sun yi mutanen da suka zo ƴan ta'ada sun zo a mota ne da mashin sai suka nufi wannan shago na Friday suka ce ba su kuɗi suka nuna mai bindiga ya ɗebo kuɗi ya ba suka ce kwanta ɗaya a waje ɗaya a ciki suka ce kwanta. Su kuma wanda Allah ya yi za su rasu ɗin sun zo da niyyar sayan katin waya ne. Su kuma wannan ɓarai da suka gansu suka kaman sun zo su tura musu asiri sai suka rabe su. Suka rabe yaran a kaɗan cikin garin Bagwai ne ma'aikaci a ƙaramar hukumar Bagwai bangaren sashen kudi ɗaya kuma manomi ne a wani ƙauye da ke tazarar bai fi rabin kilomita ba da Bagwai ya zo shi ma zai saya ya wuce ƙauyen su tunda da daddare ne wajen misalin ƙarfe 10. Kuma batun ƴan sanda da an samu matsala saboda ƴan sanda ba su da kayan aiki ba su samu sun kawo ɗauki ba da wani mota ƴan sanda da muka yi wani bincike sun kai ya kai wata uku ma mota a aje take babu batir babu taya. To kaga kawo ɗauki a irin wannan yanayi su ba san da irin shirin da waɗannan ƴan bindiga suka zo ba su bindiga da suka harba a cikin gari ma an ji harbin bindiga. To kaga ko ba kananan makamai ne ke dauke da su ba fara amma yanzu an jina izo wannan yara
can kuma a makwabciyar jihar Kanan wato jihar Katsina rundunar ƴan sandan jihar ce ta fidda wani gargadi mai zafi kan yadda wasu matasa suka dau wani sabon salo kan batun garkuwa da mutane a jihar kamar yadda kakakin rundunar ƴan sandan jihar superintendent ƴan sanda Isa Gambo ke shedawa wakilinmu Zaradin Sani Funtuwa.
A wani sabon abu da ya bullo a jihar Katsina wanda yawanci matasa ne suke daukan waya su bugawa waɗanda suke makotansu ko ƴan uwansu ko masu kuɗi a cikin al'umma suna yi musu barazana da rayuwarsu cewa ko dai su kawo kuɗi naira miliyan kaza ko dubu kaza ko a zo a kama su ko iyalinsu ko za a kashe su in ba su biya wannan kuɗin ba. Rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina tana miƙa wannan sanarwa cewa lallai laifi ne a dokar ƙasa a dokar jihar Katsina ba ma kaman a sabuwar dokar nan da mai girma gwamnan jihar Katsina ya sa wa hannu wato musamman sashi na 243 na ita wannan doka ta penal code wacce ta yanke hukuncin kisa ga dukkan wani wanda aka kama da laifin ƙari ko yin sata da garkuwa da mutane. Ba za mu taɓa lamunta ba sai mutum ya shirya kidnapping tsaf ya je zai karɓi kuɗi mu kama shi ya zo headquarter ƴan sanda ya raina mana hankali ya raina mana wayo cewa wasa yake yi. Doka ba ta san wasa ba. Halin da muke ciki a cikin jihar Katsina babu wani maganar wasa. Duk wanda muka kama da laifin yana aika sako ko yana buga waya yana kokarin ya karbi kuɗi maƙudan kuɗi a hannun bayan Allah waɗanda ba su gani ba da sunan cewa za a biya shi kudin fansa akan ya ce zai yi kidnapping, to za mu tabbatar da cewa mun gabatar da shi a gaban kuliya akan laifi na aikata kidnapping karkashin sashi na 243 na ita wannan sabuwar doka da mai girma gwamnan jihar Katsina ya sawa hannu. Jama'a a kiyaye.
To masu sauraro duka kuma da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin wakilanmu Zaraddin Sanifintuwa da kuma Lawal Isa Ikara, sai kuma sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu zama lafiya.
To a gaida Hassan, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Sani Bala ce, ke zuwa Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira ga NJ Tourism da CDC na Kuri Local Government. Muna nan 2023 na wasa kuri'u mai suna nan a gefe. Inda aka ci amanar mu a tafiyar siyasar kuri sai mun rama insha Allah. Sai mun nuna cewa da ruwa ake yin shayi. Muna nan babu gudu za mu ja da baya mu da irin su dusha su ba mun nagadi. Yanzu muka fara yin siyasa, siyasa sana'a ce.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Jarba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi jinjina ne da fatan alheri masakatarin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Abdulkadir Adamu Fanini. Lalle wannan bawan Allah na ji yanda ƴan fensho da kuma ma'aikatan gwamnatin jihar Jigawa suke yabo ma wannan bawan Allah. Lalle ya cancanci yabo, kuma muna kira da duk wani ma'aikacin gwamnati a ƙasar nan yayi koyi da wannan bawan Allah sakataren gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Abdulkadir Adamu Fanini. Allah ya taimake shi.
Mai magana Aminu mai kasar unguwar Galadima Kwanta Gora ta jihar Niger Nigeria. Inkiya ta kalma karamar hukumar mulki ta Ilela a cikin jihar Sokoto. To na ji gwamnan jihar Kaduna ka ce ba za ka yi sulhu da ƴan bindiga ba. To idan ba za ka yi sulhu da ƴan bindiga ba, ka yi hanyar da za ka bi ka kakkaɓe waɗannan ƴan bindiga da ke cikin dajin birnin Gwari. Saboda mu nan jihar Niger su ne sun ka'addade mu, sun kakkai Niger bayan suka baro ta. Saboda haka idan wani abu kake ji, ku ji labarin ka raba waɗannan ƴan bindiga da dajin.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka Auren Auta ɗan gaban Sakatuna a Najeriya. Hakikar nan jirin gwamnatin America abin da ta faɗa a kan shekara ta tsallara don yin da yin da ke kame su. To gaskiya na tunan na ƙwallon tsoma kama Najeriya da kawai a tsoma makamai da jiragen yakin da za a harbace su ko kuma a duk ayyuka shekakun ne waɗa wa Najeriya ba sai kai suka ɗauke suka ɗauke ɗan Boko Haram. Ya kamata ta ba da kuɗi ko kuma ka tsoma kamar da tsoma kama Najeriya ko kuma ka tsoma jiragen sama tsoma kama Najeriya saboda kuɗi ne na tsoron kuɗi da a ce a za mu tsoma ɗan shi kuɗi. To kwanda ake an ba gwamnatin Najeriya kuɗaɗen ko kuma a tsoma kamar a ba Najeriya a tsoron kashi ba da shekakun za a yi ma ba sai a yi ma ƙasa baki ɗaya. Da fatan za ku duba wannan magana.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a taƙaice.
Sakataren hukumar kula da lafiyar al'umma a nan Amurka ya ce a ƙarshen makon nan ake sa ran za a kawo miliyoyin kayayyakin guje-gujen cutar coronavirus da ake wa lakabi da COVID-19. Alex Azar ya ce za a kawo kayayyakin ne daga wani kamfani mai zaman kansa waɗanda za a tura su zuwa ɗakunan bincike a sassan Amurka. Gwamnatin shugaba Trump da ita ta shan suka kan ƙarancin kayayyakin guje-gujen cutar. Ƙungiyar masu kula da marasa lafiya a Amurka ta ce ba ba mamobinta kayayyakin aiki ba musamman ma na kariya da kuma horon da suke bukata domin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Halin da ake ciki kuma jihohin Maryland, California, Florida da Hawaii sun ayyana dokar ta ɓaci sanadiyar ɓullar cutar a yankunansu.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga iyalan marigayi Lazarus Sule Hanakuka da za a ɗaura auren ƴarsu Halima Lazarus Hanakuka gobe Asabar a Zankuwa. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure. Amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tani gabatarwa, sai kuma Salaman Abu wanda ya haɗa mana sautin kuma ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Jimmy Cook, ni Ibrahim Kalaba ci garba ke cewa sai anjima wassalam.